بين يديك السيف والقلم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. ما سجنوا مودا بيبيا موتا تكين ونن فيلي نامنا أورتيا إندا ميكي كاموكو بياني hakan abubuwa da suka shafi zamantakewa ta aure da kuma haƙoƙin ma'aurata da kuma yadda za a yi auren a zauna lafiya. Yau za mu tashi darasi na biyar akan siffofin irin mijin da ya kamata a aura. In ba a manta ba, a can baya mun yi bayani akan siffofin irin matar da ya kamata mutum in ya je neman aure ya bincika ya tabbatar ta cika waɗannan sharuɗa. Domin Allah ta'ala ya ce wala amatun mu'minatun khairun min mushrikatin walau a'jabatku, wato lalle mu'mina baiwa tafi alheri daga mushrika koda ita mushrikan nan ta kayatar da ku. Da kuma hadisin da yake fazfar bi zati din taribal yadaka, wato karabauta da ma'aboci addini hannunka zai yi turbaya, ma'ana in baka bi ba hannunka zai yi turbaya. Sannan na biyu muka bayani cewa mutum ya nemi mace mai kyau, mai asali, mai dukiya, ita tafi alheri amma inda addini. Ya ce tunkahul mar'atu li arba'in limaliha wa li jamaliha wa li hasabiha wa li diniha fazfar bi zati din taribal yadaka. Annabi alayhi salatu wassalam ya ce ana auren mace don abu hudu. Wani yana auren mace ne don dukiyarta ko dukiyar mahaifinta, wani yana auren mace don kyanta ko kyan asalinta ko kyan wato fuskarta ko kyan jikinta ko kuma kyan halayenta. In kuma yana auren mace don matsayinta da darajarta da kimarta da iyayenta da inda ta fito ko kuma abin da ta tanada wa kanta na ilimi ko daraja ko wata takarda ko wani abu. Wani kuma yana auren mace don addininta da tarbiyyarta da kuma usulinta. To ka ɗauki mai addini, in ba haka ba hannunka zai turɓaya. Na uku, ta kasance mace ce mai taushin hali, mai haƙuri. Kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alherin mata su ne waɗanda suke nagartattun matan Qurayshawa, masu tausayin yaro yana ƙarami ko masu kulawa da haƙƙin miji. Wato mace ta zama ta san haƙƙin ɗa, ta san haƙƙin miji. Haƙƙin ɗa ba zai tauye namiji ba, namiji ba zai tauye ɗa ba. Don wata da ta haihu to ta fita sha'aninka kenan, sai ta koma kan ɗanta. Sannan na huɗu, idan mutum bai taɓa aure ba, an so a aurensa na farko ya auri budurwa. Amma ba wajibi ba ne, in ya ga zai yi auren bazawara ita ma ta yi. Domin hadisin Jabir ɗan Abdullahi, Annabi alayhi salatu wassalam ya tambaye shi bayan ya yi aure, ya ce bazawara ka aura ko budurwa? Ya ce ya Rasulallah, wato bazawara na aura. Sai ya ce don me baka auri budurwa ba wacce za ta yi maka wasa kai mata wasa? Kaga anan sai ya zama Annabi alayhi salatu wassalam duk da shi ya auri bazawara, ko mafi yawa matan da ya aura ma duk zawarawa ne in bar da Nana Aisha. Amma duk da haka ya so kuma in za ka yi aure kai ka nemi wacce ba ta taɓa yin aure ba, ya zama cewa da ka ita ka fara da kai ta fara, wato ku zama duk sabon hannu ne, dukanku wato sabon shiga ne. Sai ya zama kun tsara rayuwarku ba tare da an samu wata matsala ba. Sannan na biyar, ta zama mai biyayya. Domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mafi alherin mata, an tambaye shi me mafi alherin mata, ce wacce in ka kalle ta za ta faranta maka rai, halinta yana da kyau, ga riko da addini, ga tarbiyya, ga tsafta, ga kwalliya, ga iya magana, ga iya girki. Kowanne nan rashin iya ɗaya daga cikin waɗannan zai iya jawo mace matsala. Sannan in ka ba ta umarni za ta ɗauka, ba za ta saba maka ta yi abin da ba ka so ba a kan kanta ko kuma a kan dukiyarka. Sannan na shida, ta kasance mai soyayya ce ko mai haihuwa ce, ma'ana an ga alamun cewa akwai soyayya tare da ita, kuma an ga alamun cewa za ta haihu. Waɗannan siffofi ne ɓoyayyu, ba za a iya gane su ba sai ta irin mu'amalar babanta da babarta. Idan babanta da babarta suna zaman lafiya, suna da fahimtar juna, suna soyayya, to mafi yawa 'yarta ka koyi soyayya. Sannan idan babarta tana haihuwa, yayyanta, ƙannanta, dangin babanta da dangin babarta duk aka ga suna haihuwa, to ita ma za ta biyo irin haihuwa ce ita ma. Da haka ne yake cewa ku auri wacce take mai soyayya kuma mai haihuwa. Waɗannan su ne siffofi guda shida da muka gabatar dangane ga mata. To siffar namiji shi ma ya zama mai addini, da haka wannan siffa ce ta tarayya. Wala abdun mu'minun khairun min mushrikin walau a'jabakum. Allah ya ce bawa, wato mumini, shi ya fi alheri daga mushriki, koda ya ƙayatar da ku da kyansa ko da mu'amalarsa ko da zamantakewarsa imani ya fi komai. Sannan na biyu ya zama yana da ilimi, aƙalla yana da ilimin addini da kuma ilimi na rayuwa daidai gwargwado, domin ya zama mutum ya zama kuma yana da ilimin alkur'ani, domin akwai wanda Annabi alaihi salatu wasalam ya bashi mata saboda ya san alkur'ani, sannan yana aiki da qur'ani. Sannan na uku ya zama cewa zai iya ɗaukar nauyin matar, domin na daɗe ina nauyin mutum waɗannan siffofi guda biyar, ya zama mai addini, ya zama mai halaye na ƙwarai, sannan ya zama yana da sana'a kuma yana da lafiya, sannan an san asalinsa, asalin mutum inda ya fito, danginsa, iyayensa da kuma yayyensa da ƙannensa da iyayensa, a san shin mutum ne mai tarbiyya mai girmama na gaba wanda yana da mafaɗi. In wata rana rigima za ta samu, sai ka ji an ce ai wannan ba shi da mafaɗi, shi baya ganin ƙima kowa, baya ganin darajar kowa, baya ganin wato baya jin magana kowa. To kaga wannan ai ba za a ba shi aure ba, wanda in rigima ta taso ka rasa wanda za ka tunkara, shi baya ganin ƙima kowa. Sannan ya zama yana da sana'a, sana'a in ba ka da ita ba za a ba ka aure ba, saboda to domin za ka ci da ita, ka shayar da ita, kai mata tufafi, kai mata kayan kwalliya, ka kawo mata sauran abubuwa da aka dora maka wanda dukkansu na kuɗi ne. Ar-rijalu qawwamuna 'alal nisa'i bima faddala Allahu ba'dahum 'ala ba'din wa bima anfaqu min amwalihim. Kaga akwai matsala wacce ta kuɗi a ciki. Sannan na uku ya zamo cewa yana da addini, za a gane mutum yana kula da addini na zahiri kuma ana kyautata masa zato. Sannan yana da halaye masu kyau, halaye masu kyau. Wani zaga yana da addinin kula da sallah amma bai da hali mai kyau, wani yana da hali da kyau ba shi da kula da addini. To ya kamata a haɗa biyun. Wani zaka ji ta ce mijina yana da kirki amma baya kula da sallah, wani kuma ka ji an ce yana kula da sallah amma ko baya da kirki, wani kuma yana da kirki baya kula da sallah. To shi yasa aka bambanta tsakaninsu. Sannan ya zamo cewa an je an yi gwajin lafiya, wanda muka ce aƙalla ana gwada abubuwa guda biyar, a gwada genotype don a tabbatar cewa likitoci sun tabbatar cewa ba za a samu sikila cell ba. Sannan na biyu ya zama cewa an gwada HIV, wanda muna da program musamman akan yadda ake gwaji da hujjojin gwaji da dalilan yin gwaji da amfanin yin gwaji da kuma tasirin da gwaji yake yi wajen kaucewa cututtuka da ake kamuwa da su, wanda za mu yi bayani dogo akan wannan. Sannan kuma ana so shi ma ya zama mutum ne mai taushin hali, ba mai tsanantawa ba. Kun ga lokacin da Abu Jahalin ya zo neman auren wannan sahabiya din, wato sai Annabi alaihi salatu wassalam ya ce kada ta aure shi, sai ya ce mutum ne da baya sauke sandarsa daga kan kafada, wato kinaya ce ta duka, haka aka farin jiya darrabul linisa, mai dukan mace ne. Sannan na biyar ya zama mutumin da in an gan shi mace za ta yi farin ciki da ganin su, ta ce kai masha Allah, wato yana da tsafta, yana da kwalliya, yana da hali mai kyau. Sannan kai ya zama shi ma wanda baya haihuwa ne, in tana son haihuwa. Sannan ya zama kufu'inta, wato ya zama daidai da ita. Wannan kufu'in ya zama dukkansu suna da addini, sannan dukkansu yana da nauyi da tattalin arzikin da zai iya kula da ita, sannan dukkansu zama ƴaƴa. Ba laifi mutum ya auri wacce take sama da shi, wato shi talaka ne ya auri mai kuɗi, ko kuma mai kuɗi ne ya auri talaka, ko malami ne ya auri jahila, ko jahila ce ta auri malami. In dai har kowa ya yarda da wannan ni'ima kuma zai yi biyayya. Kika ce domin Annabi alaihi salatu wassalam ai ya aurawa wa Zaid bin Harisa wata sahabiya mai suna Zainab bintu Jahash. Ita ta bangaren nasaba asadiyya ce, wanda su ne mafi darajan kolin daraja a cikin Larabawa bayan Banu Hashim da Banu Umayya, ga Zaid bin Harisa wanda shi kuma asali bawa ne aka yanta shi. To saboda kaga anan, wato sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallama shi Hashimi ne, kuma gashi ya aurawa Sayyidina Usman, shi ko ba Quraishi ne, ya aura masa Issa, wato Ruqayya da kuma Ummu Kulsum. Sannan haka nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya aura wa Usamatu bin Zaid, wato Fatima bintu Qais, wanda ita Fatima bintu Qais ba Quraishi ce, shi kuma dan baiwa ne, amma ko ba a duba wannan ba. Saka nan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce abubuwa guda hudu yana da cikin amarin jahiliya: takama da nasaba, da sukan nasaba, da kuma neman shan ruwa da ilimin taurari, da kuma kuka da iho idan musifa ta sauka. Kaga kenan wani ba zai wulakanta wani dan shi wannan babba bane ko dan gidan babba, a'a, abinda ake so soyayya da kauna da tarbiyya da addini da mutunci da daraja da kamewa da kuma wato ya zama kowa ya gamsu da kowa. muna fata Allah ya sa a yi aure mai daraja a wurin da kowa zai ga mutuncin kowa. Wassalamu alaikum.